Sashen Hausa murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata babbar kotu a birnin Sokoto ta amince da hukuncin da wata karamar kotu ta yanke a jihar Zamfara dangane da amincewa da ƴan takarar jam'iyyar APC na jihar. Bayan haka za ku ji abin da masu fashin baki a harkokin siyasa a Niger ke cewa game da sa bakin kasar a siyasar Najeriya. Shin ya kuke kallon wannan lamarin na sa bakin wasu kasashe a harkokin siyasar Najeriya? Abin da muke so mu ji daga gare ku kenan a yau. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. An tuhumi wata tsohuwar ƴan leƙen asiri ta rundunar sojojin saman Amurka wadda ta gudu zuwa ƙasar Iran shekaru 6 da suka gabata da laifin yi wa Iran leƙen asirin Amurka. Gwamnatin tarayya Amurka na tuhumar Monica El Friday with mai shekaru 39 da laifukan tona asirin wasu ayyuka da sojojin Amurka ke gudanarwa akan gwamnatin Iran. Haka kuma an tuhume ta da laifin tona asirin sauran tsofaffin abokan aikinta, kamar yadda aka nuna a cikin zargin da ake mata wanda aka bayyana a yau Laraba. An kuma bayyana sunayen wasu mutane hudu ƴan ƙasar Iran da su ma ake tuhume su tare da ita. A yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya ce har yanzu bai yanke shawara kan ko ya sanya hannu akan dokar girka, wata kariya akan iyaka Amurka da Mexico ba, abinda ake ganin zai iya hana sake rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka din. Da yake ganawa da manema labarai a yau a fadarsa ta White House, shugaba Trump ya gamsu da alƙaluman da ya gina a cikin yarjejeniyar da aka cimma da ƴan kwamitin majalisar dokoki na ƴan jam'iyyar Republican da Democrat suka shata. Trump ya bayyana ƴan jam'iyyar Democrat da cewa su marowata ne idan ana magana kuɗaɗen gina katangar. Jami'ai a jihar Kogin Yai ta Sudan ta Kudu sun ce dubban mutane da suka gudu daga gidajensu lokacin da ake faɗa sama da makwanni 2 da suka wuce, yanzu haka suna nan ba su da abinci ko tsaftataccen ruwan sha. Hukumar bada agaji ta Kogin Yai ta ce mutane sama da 6,000 ke kwana a ƙarƙashin bishiyoyi a garin Yai. Mazauna yankin dai sun gujewa faɗan da ake yi ne tsakanin sojojin ƙasar da mayakan ƙungiyar ƴan tawaye ta ƙungiyar NSF, wato National Salvation Front, wadda Thomas Cirillo ke jagoranta. Wasu shaidun ganin ido sun faɗa wa muryar Amurka cewa sojoji sun kashe fararen hula da yi wa mata da yawa fyaɗe, sun kuma ƙona wasu ƙauyuka ƙurmus. Lokacin wani taro a Banbari a jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, an zargi Muhammad Nur Mamadu da kasancewa ɗan ƙungiyar ƴan tawaye da ake da alaƙa da gwamnatin ƙasar ta baya-bayan nan. Sojojin sun kama Mamadu a kusa da wani zaure inda aka tambaye shi, sannan suka mayar da shi sansaninsu inda suka azabtar da shi har na kwana 5. Mamadu ya shaidawa kafafen dillancin labarai na AFP cewa sojojin sun shake shi da sarka sannan suka yanka masa baya da wuka sannan kuma suka cire masa dan yatsa guda daya wannan azabtarwar da aka yi masa an bayyana a cikin wani rahoto na majalisar dinkin duniya a watan jiya harkokin azabtarwa a gwamnatin ba abu ne mai ban mamaki ba a cikin kasashe masu fama da rikice-rikicen yan tawaye masu makamai dalilin da yasa lamarin Muhammadu ya zama mai muhimmanci shine kungiyar sojojin Rasha ne suka azabtar da shi majalisar dinkin duniya yanzu tana bincike akan wannan azabtarwar a hannun sojojin Rasha a jamhuriyar Afrika ta tsakiya in ji kafafen dillancin labarai na AFP Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar kotun daukaka kara a birnin Sokoto a Najeriya ta gamsu da hukuncin da wata karamar kotu ta yanki a birnin Gusau akan amincewa da waɗanda jam'iyyar APC na jihar Zamfara ta bada a matsayin ƴan takara na mukamai daban-daban kama daga ƴan majalisar tarayya da na gwamna da kuma na ƴan majalisar Jihar wato na ƴan majalisar jihar wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa na tafa da karin bayani
Kotun daukar ƙara dai ta yi watsi ne da kalubalantar wannan hukuncin da waɗansu ƴan jam'iyyar APC suka yi na jihar Zamfara inda alƙalin suka amince cewar hukumar zaɓe ta Najeriya da ta gaggauta sanya sunaye ko jerin sunaye ƴan takarar na jam'iyyar APC a cikin jerin sunaye wanda za a yi zaɓe da su a ranar 16 ga wannan watan da kuma 2 ga watan Maris. Gwamnan jihar Zamfara Alhaji Abdulaziz Yari ya yi mun ƙarin haske dangane da wannan nasarar da kotun ta ba su bayan da aka ja daga na watanni biyu ana gwagwagwa tsakanin su da wayancin ƴan takarar na jam'iyyar APC da ke jihar Zamfara da kuma hukumar zabe ta Najeriya
zan shi wannan takaddumin ma ba ta da tushe kuma bai kamata mata kai haka ba ko da makiyi ko da masoyi ko da mawane ne domin shi shugabanci abu ne na takalishi ba abu ne na sasuciya ba kuma Allah mu dauke sarki shike na da wanda yaso a lokacin da yaso ya dauko ta wace hanya zan da shi shine mahisa ne da jin da shi abinda aka yi na wannan hukunci a Gusau wanda kotu ta tabbatar mana da abinda aka yi kuma aka daga ƙara duk da ƙarar da aka yi ba an zauna an tantauna bane akan cewa menene ruwa menene tsaki a cikin wannan tantaunawa ba a waɗanda na kai ƙara ne suka ce a mu mun hita mun dauki mun cire ƙaran mu to kaga tunda sun ce sun cire ƙaran su mun ci mun fita so shine ga idan doka kai tsaye abinda aka yi a Gusau kenan ya tabbata a kotun ɗaukar ƙara so shi sai kotun ɗaukar ƙara ta ce ta aminta da abinda ita wancan kotu ta yi kuma sai a sa sunan ɗan takarar ma cikin sha'anin zaɓe na 16 ga wata.
Kawai yanzu kun samu wani bayani daga hukumar zaɓe ko da yake ba a jima ba da aka bada wannan hukuncin kawai yanzu?
A'a ba mu samu ko wani bayani gare ta amma dai takardun bayanan za su shiga hannunta in Allah da komai dare yau saboda babu lokaci kamar yadda ka sani saboda haka domin a taimaka ma ita karan kanta hukumar zaɓen ganin cewa yayu an shirye shirye-shiryen zabe da waɗannan mutanen da ake ta takaddama akan su
zabe dama na shugaban ƙasa shine bai shafu ba amma na ɗan majalisar ƙasa da zaben da za a yi ranar 2 ga watan Maris tsohon hukuncin ya shafe su shin wannan kana ganin ba zai zama cikar gare ku wurin nasarar zabe alal misali ganin cewa ana ƙala wakala
a babu ko kana kasan kamar yadda yake a lokacin da aka fara wannan ita hukumar zabe ta bada dama cewa fara neman jama'a mun shiga cikin wannan takaddama kuma ta yi tsawo kusan shekara 120 ba dan wani abu kadan to a lokacin da ita kotu ta Gusau ta ce ta aminta da abin da aka yi kuma muka duba gabar da ya mamaga ba mu ga wani sabon hukunci wanda ya ture wanda ita kotun Gusau ta yi ba masalan da yau wannan kotun ta yi zama ta ce a'a abinda kotun Gusau ta yi ba daidai bane to kaga nan ne zamu shiga damuwa to amma ta ce abin da aka kawo an yi da hitarsu kuma an kore wannan ƙarar
gwamnan jihar Zamfara kenan Abdulaziz Yari a tattauna da nayi da shi a Abuja a yanzu dai bayanai sun nuna cewa lauyoyi na jam'iyyar APC da suka yi nasarar wannan gwagwarmaya da aka yi a kotun ɗaukar ƙara da ke Sokoto suna hukumar zaɓe ta Najeriya a yanzu ana sanyawa takardu hannu dangane da shirye-shiryen da ake yi na sanya ƴan jam'iyyar ta APC na jihar Zamfara jerin zaɓukan da za a yi a Najeriya Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
a gaida Umar Faruk Musa. Yayin da shirye-shiryen zabe kan kama a Najeriya dai har iyala yau, masharhanta a Jamhuriyar Niger sun fara bayyana matsayin su akan faruwar wasu abubuwa da ke nuna alamun Niger na goyen bayan ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar da za su fafata a zaben shugaban ƙasa wanda za a yi ranar Asabar 16 ga watan nan na Fabrairu. Sai dai wasu 'yan siyasar ta Niger na da ra'ayin da ya sabawa wannan. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mani Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Mawakan Turk Albishir na Jamhuriyar Niger kenan da ke rera wakar kamfe ga dan takarar APC a zaben shugaban kasar da ake shirin gudanarwa a Najeriya, lamarin da tuni ya haifar da muhawara a nan Niger a bisa yadda mawakan ke kwatanta wakar a matsayin wata gudunmuwa daga shugaban kasar Niger Isu Muhammadu zuwa ga dogo dan daura inji su. Suleiman Umaru Bura masanin tsarin zamantakewar al'umma ne.
A gani na bai dace ba tunda ke Buhari yanzu a matsayin shi kamar na kandida ne, in aka ce president yato shi kenan kamar duka ƴan Niger ne suka tura su. Shi ko ai harka ce ake ta siyasa, ai ba a ce ba duka ƴan Niger suna goyon bayan Buhari, har lo babu wanda suke son Atiku. Don abubuwa ne wanda suke iya kawo sabanin
jama'an da na tuntuba a huskar hukuma ba su so su yi magana akan wannan batu ba, saboda cewar su magana ce ta siyasa. Dalili kenan na tuntubi Alhaji Mamman Sani dan baba, wani kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki.
Mu in kaji ba duk zaman da mun kai na adawa jam'iyya ta MNSD nasara, wato tana da wani mawaki mai suna Dan Ba'u. Dan Ba'un nan dan Najeriya ne. CDS Rahama ta wannan lokaci wanda Mamman Usman ya shugabancin ta, wanda ta kawo shi bisa ga iko, tana da wani mawaki suna ne Dan Kabo. Amma mu ba mu taba korafi ba. Mu abinda ke damu mu mutai neman mutane, kuma shi na mun kai har Allah ya kamu ga iko. Ba mu taba azama mawaki laihi ba, mawaki kasuwa ce gare su.
Wannan tace ku ce na faruwa ne kwanaki kalilan bayan da aka hango gwamnatin Zandar da na Maraɗira ta yada tutar APC a wuya a yayin gangamin jam'iyyar na Kano, abinda ya janyo suka daga jam'iyyar adawa ta PDP wacce yake ganin an yi katsalandar. Shugaban kungiyar Ovil mai rajin kare demokradiya Lawali Abubakar na mai irin wannan ra'ayi.
Niger batta da kandida cikin su, batta cewa wani nake so wani nake so, a'a ba mu da wannan inji. Kenan abu ne wanda lalle an yi laifi sosai, an taka doka kuma an yi abin da bai kamata ba.
To amma shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Saidu da ke sharhi akan wannan batu cewa yake.
Ni a nawa fahimta shiga ƙasa kamar Niger cikin siyasar Najeriya ba ta sake wani abu mai inganci cikin jefa ƙuri'a ranar zaɓe. Abu ne wanda ya kamata mutane su karanta shi ila kamar dangantaka tsakankanin ƙasa da ƙasa, ko kuma tsakanin jahohin da su sun ka tai da waɗannan jahohi waɗanda ka kama Buhari. Don in kun tuna, ko da yaushe idan ana siyasar Niger su ma mafi yawanci 'yan siyasar Najeriya suna gayyatar sunan su zo su kama wanga ɓangare ko wanga ɓangare na zaɓe. Kenan a siyasance wannan abun an saba ganin shi.
Tuni dai ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fara jan hankulan 'yan Niger a duk inda suke, su nisanci kansu daga dukkan wani yunkurin shiga harkokin zaɓuɓɓukan da za a gudanar a ranar Asabar ɗin da ke tafe a Najeriya don kaucewa faɗawa tarkon 'yan siyasa. Suleiman Mani Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Gaida Suleiman Mani Barma. Idan masu sauraro na bin shirye-shiryen a shirinmu na ranar yau, kun ji cewa ofishin jakadancin Amurka ya musanta zargin da aka yi mashi na cewa yana goyon bayan ɗan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar. Sai kuma gashi a Niger da Najeriya wasu na ta cece ku ce tun bayan da aka ga wasu gwamnonin Niger a wani gangamin yakin neman zaben shugaba Buhari da aka yi a Kano. Yau muna son mu ji daga gare ku, shin me za ku ce game da sa bakin wasu ƙasashen a harkokin siyasar Najeriya? Amma kafin mu buɗe layukan mu, ku shakata da wannan waƙar.
Amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai, Allah ya kai faɗa haka ba ni na kai faɗa ba, da ni na kai faɗa haka da sai ku gayyata ni. ma mai akwai da babu daga danganta kan ku daidai Allah yake fada daga bani nake fada ba dane nake fada daga da sai ku bar ya tani kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a daki guda ka kanka a kayan gado guda ɗaya haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya yi kwana a daki guda ita kanka a gefe guda ita kanka a kayan karaunu falle to yan gari ya wayi ta nan daga dangan ta kan ku dai.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, muna jan ka.
To gaskiya ni ina ainihin waɗannan manyan kasashe na duniya da suke sabuna baki a harkokin mu na kasashen mu. Gaskiya ni ban ga amfanin shi ba. Yanzu saboda mu ma a kasashen mu na Afirka, na farko dai Allah hore mu na ilimi da fasaha da duka za mu sarrafa wani abu na bangaren mulki. Idan za mu kwantar da hankalinku, duk mafi yawanci rikice-rikice da suke faruwa a sauran kasashen mu na Afirka, waɗannan manyan kasashen suke haddasa shi. Saboda haka ban ga amfanin sa bakin su ba maso ba gaba ɗaya ba maso. Ya ra'ayina kenan.
To Ibrahim mai wankin hula kenan, yanzu kuma za mu je Kaduna.
Aje amaran banda barka da lafiya.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku kuma daga garin Rigatsa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jan ka Malam Murtala.
To aje amaran banda kinga in makocin mu Niger mata yi sakalan, to ai sun gani ne gurin manyan kasashe. Duba da yadda zaki da yadda muke da shi dan takarar da madadan takara na jami'a babba mai adawa a ranar tunanin ba zai iya shiga America ba, ya shiga da wasu kuma gaggi da ake kaman kasashen a gabashin kasar nan suna kaman dan mara mata ba dai a fakaita ka. To kin ga dan Niger ma ya fi wani abu, to ba daga gun manyan suka ganye abin da muke tunani. Duk duniya ba wata ƙasa ba da za ta iya cila samu zaɓi abin da ba mu so, ko tana mu zaɓi abin da muke so. Mun riga mun yi katin zaɓen mu ko shi ƙasa London ko kashi, muna nan mun sassaƙe mun aje ƙarƙashin fulo katin zaɓen mu. Allah ya kai mu ranar Asabar insha Allah. Mun gode.
To mu ma mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma bari mu je Taraba. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kina magana da Dr. Bala, yaro ne daga jihar Taraba.
To Dr. Bala, muna jin ka.
Eh to wannan bayanin da Niger take yi a game da maganar zaben Nigeria, ina ganin makwabta ne, kuma kin san Niger din nan Afirka ne. Kin gane? Don sun ba da wannan gudunmawan cewa a zaɓe abu ka daɗin nan, ai ba wani tashin hankali ba ne. Amma kamar Amerika ɗin nan ai sun yi mana nisa, amma Nijar kuma ai ita Najeriya kuma ai ita uwa ce a Afirka. Don wata ƙasa ta zo ta bada wasu ban dalilai kaɗan kawai shi kenan, sai wani magana ya tashi a kan cewa ba su kyauta ba. Saboda haka ni ina ganin kawai wannan ba wani matsala ba ce.
To Dr. Bala, mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai muna nan a Taraba.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kana magana da Hikma Insha daga Taraba State.
To muna jan ka, menene ra'ayinka?
Wallahi ra'ayina, Najeriya fa ta kai kasan da ya kamata ta ci gashikanta. To idan harkokin zaɓe ya kamata a bar Najeriya dai ta ita.
Wato kankana nufi a Najeriya ta isa
kamar ya faru a Amerika, ana ta kuje-kuje har yau ba.
To wata kan abin Najeriya ta yi harkokin siyasa ta ba tare da katsalanda ba idan na fahimce ka abin da kake cewa kenan
yawa abin da nake nufi kenan bai kamata a yi ta sa baki ba
to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga kacin Madaki a jihar Bauchi
to Ayuba Garba muna jin ka
to ra'ayina ni ina ga kasashen waje shawarwari ne ya kamata su bada Najeriya yadda za a yi zaben lafiya a kuma kare lafiya idan suka bada shawarwari na zaman lafiya muka samu dama a kai zaben lafiya aka kare lafiya to Hajiya Kinga an yi kyakkyawan nasara kuma haka ake so daga karshe ina muku fata alkhairi sunana Ayuba Garba Imam daga kacin Madaki a jihar Bauchi
to mu ma mun gode mallam Ayuba Garba Imam yanzu kuma zamu sake komawa jihar Niger Assalamu alaikum dawa muke magana daga Niger
Wa alaikum assalam kuna magana da Umar Jibo
To mallam Umar muna jin ka
Dama katsalandar din da majalisar dinkin duniya ta yi tace abinda akai aka magana alƙalanci bai yi ba Dinga wannan ra'ayin su ne suka faɗa sannan ba wai sun zo sun bincika bane sun gane abinda yake faruwa da sun san abin da yake faruwa ne da ba su yi wannan katsalandan ba har su ce abin da gwamnatin Najeriya sai ba ta dace ba kinga sun goya ma wani fati baya kenan maimakon su yi abin da ya dace su taimaki ƙasa a sai suka koma bayan wani fati irin wannan don su haɗa mura jima ne su koma jefa abin su samu su yi taimakin makamai.
To mallam Umar kana ganin wasu kasashen ya dace a ce sun sa baki a harkokin siyasar Najeriya
bai dace su sa baki ba sai dai in maslaha ake nema za a iya yin magana cewa kan kaza da yake faruwa ga hanyar da za a bi don a zauna lafiya.
To mun gode mallam Umar da ra'ayinka yanzu kuma za mu sake komawa Bauchi. Assalamu alaikum dawa muke magana daga Bauchi. Malami ko malama ta Bauchi ko ana tare da mu to ina ga layin ya goce har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 3:52 to yau dai muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani ya dace wasu kasashen su shiga harkokin siyasar Najeriya kamar yadda muka kawo muku wani rahoto ɗazu da safe da kuma wannan rahoton na Niger mun samu wani kira yanzu ne daga Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam dawa muke magana daga Sokoto.
Kuna magana da Muhammadu Ziyan daga.
To mallam Muhammadu muna jin ka.
To mallam Allah to ni na ganin dai shiga abin nan na kasashen waje da ski Niger ina ganin ba wata matsala bace saboda wace ne dai kawai masu mawaka suka yi na Niger ai ba wani abu suka faɗa ba wanda zai kawo matsala ga wani zaɓe. Wannan ra'ayi na kenan.
To mun gode mallam Muhammad da ra'ayinka daga Sokoto kuma anan za mu dasa aya a ɗaukar wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar mun gode. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Daga karar CAF Confederation CAF za mu soma labarin wasannin na yau. Yau da almorun nan ne kuma sai asanci kwatako ta lallasa ZESCO United da Cibiu da ɗaya a gida. Kwatako ta shiga wasan da ƙarfin tsiya don haka cikin minti tara kacal ta shiga gaba ta kafar Abdullah Fatawu Safiu. Ana dab da hutun rabin lokaci Emmanuel Jelfi ya ƙara ƙwallo na biyu a ragan ZESCO bayan minti na 23 sun ka samu penalty. Amma mai tsaron gidan Kotoko Felix Anan ya kama ƙwallon. Bayan an dawo hutun rabin lokaci ne da gumin goshi ZESCO ta yi kokari ta fidda ƙwallo ɗaya. Aka tashi Kotoko na da Cibiu ZESCO United na da ɗaya. Klabin ɗin Division 1 League a Ghana sun nuna fusatar su ga kwamitin gyaran ƙwallon kafar Ghana game da dakatar da gasa ta musamman da ta shirya wa klabin ɗin. Klabin ɗin su 48 na buƙatar
kwamitin ya ci gaba da shirin ko kuwa a biya su kudin da sun kashe a wurin shirye-shiryen shiga gasar. Ɗan wasan Ghana uku Audu Abbas Desmond Tete da ɗan wasan na gaba na House of Oak Louis Ajiman na samu horo da wani club din Zimbabwe Caps United. Ɗan wasan uku na nufatar samun kwandila da club bayan sun kwashe makonni suna motsa jiki da ita. Ambro da ke baiwa House of Oak kayan wasanni ya bada sanarwar kawanci na shekara biyar da kungiyar kwallon Botswana. Ita Ambro ce za ta zama kawar kawanci da kungiyar kwallo ta kasar Zimbabwe a fuskar fasaha tana mai baiwa kungiyar wasan kayan wasa na shiga tsara. Haka kuma manijoji da masu aikin fasaha na hukumar kwallon Botswana duk za ta samar musu kayan sawa. Ba a bar magoya bayan kungiyar baya ba don za a samar musu nasu kayan da za su rinka saya. A karo na biyu, kasar Ghana ta kasa samun gurbi a gasaccin kofin duniya na matasa kasa da shekaru 20 bayan da ta sha kashi a hannun kasar Mali a gasan zakarun Afirka a Niger. Da Black Satellite Ghana ta sha kashi da ci ɗaya da nema a hannun Mali a ranar Asabar. Har yawa gasar na matasa kasa da shekaru 20 Nigeria da Afirka ta Kudu sun samu shiga gasar ta duniya da za a yi a kasar Poland cikin watan Mayu. Hakan ya samu ne a dalilin nasarar da sun ka samu a wasannin rukunoninsu na gasar cin kofin Afirka a Niger a ranar Juma'a. Hukumar kwallon kafar Ghana ta rubuta wa takwarata ta kasar Cameroon tana mai bukatar wasan sada zumunci da ita. Kwamitin daidaita kwallon kafar Ghana ne ke bukatar a yi wannan wasa na sada zumunci yayin hutun hukumar kwallon kafar duniya a matsayin shirye-shirye wa gasar cin kofin Afirka da za a yi a watan Yuni. Hukumar ta daura aniyar shayukan ita Cameroon da kudi $25,000 ta amince a yi wasan a nan Accra babban birnin kasar Ghana. Da wannan labari na Cameroon muka iso karshen labarin wasannin Ridwanul Lamuktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
An tuhumi wata tsohuwar ƴan leƙen asiri ta rundunar sojojin saman Amurka wadda ta gudu zuwa ƙasar Iran shekaru 6 da suka gabata da laifin yi wa Iran leƙen asirin Amurka. Gwamnatin tarayya Amurka na tuhumar Monica L. Friday with mai shekaru 39 da laifukan tona asirin wasu ayyuka da sojojin Amurka ke gudanarwa a gwamnatin Iran. A yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya ce har yanzu bai yanke shawara kan ko ya sanya hannu akan dokar girka wata kariya akan iyaka Amurka da Mexico. Abinda ake ganin zai iya hana sake rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka din. Jami'ai a jihar Kogin Yayi ta Sudan ta Kudu sun ce dubban mutane da suka gudu daga gidajensu lokacin da ake fada sama da makonni biyu da suka wuce.
To da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin a madadin Zarawa Aminu Fage. Da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyar mu Zainab Abdulrahman. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.